This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuwa za su iya kama tashar kai tsaye a gidajen rediyon amfani Fara'a, Nomad, Dalon da Niya. Kana masu na'urar kwamfuta idan suna son kama tashar kai tsaye suna iya daddangula voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku cewa shin me dokar kasa ta ce ne game da hukunta waɗanda aka kama da hannu dumu-dumu cikin ta'addancin Boko Haram, sai kuma kasancewar mata cikin harkokin gwamnati wanda yanzu haka an naɗa namiji kwamishinan mata a jihar Adamawa. Kuma akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. To amma fa waɗannan duk sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya samu nasara a tafiyar da harkokin diplomasiyyar ƙetare bayan da wata sanata majalisar dattijan Amurka ta ba da sanarwa yau Laraba cewa za ta goyi bayan yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya ciki har da Amurkan suka kulla da ƙasar Iran dangane da shirin nukiliyarta. Sanata Barbara McCaskey, yar jam'iyyar Democrat daga jihar Maryland, ta zama wakiliyar majalisar dattijai ta 34 da ta bayyana goyon bayanta ga shirin idan majalisar ta fara muhawara kan yarjejeniyar wadda ya baiwa shugabannin Amurka za wato galaba a yunkurin kammala wannan yarjejeniya. Sanata Barbara ta ce babu yarjejeniya da za a ce ta cika goma, musamman wacce aka shawarta da gwamnatin Iran. Duk da haka ta ce wannan yarjejeniya ita ce hanyar da ta fi dacewa wajen hana Iran kera makaman nukiliya. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, wadda jigo ne a safa da marwan shawarwarin da aka gudanar da ya kai ga cimma wannan yarjejeniya cikin watan Yuli, ya gabatar da jawabi mai sosa rai yau Laraba a birnin Philadelphia na neman yarjejeniyar ƙarin goyon baya a majalisar dokokin Amurkan da kuma talakawan Amurka.
Ɗaruruwan bakin haure waɗanda suke neman a ƙyale su ci gaba da balaguransu zuwa Jamus za su ci gaba da zanga-zangan da suke yau Laraba a babban tashar jiragen ƙasa a Budapest, fadar ƙasar Hungary. 'Yan sandan kwantar da tanzoma a wajen tashar jiragen da ake kira Keleti sun tare masu zanga-zangar waɗanda suka yi ta musu ihu cikin harshen Larabci da Turanci, sai dai zanga-zangan ba ta rikiɗe ta zama babban tanzoma ba. Tarayyar Turai daga ƙarin bakin hauren 'yan gudun hijira cikin wannan shekara, inda dubun dubatan mutane da suka gudun tashi-tashin hankula da talauci a gabas ta tsakiya da Asiya da Afirka suke dunguma zuwa Turai domin rayuwa mai kyawo. Tarayyar Turai mai ƙasashe 28 tana fama da yadda za ta taimakawa bakin haure su 332,000 da suka tayar a bana.
A Iraki, wasu ƴan bindiga saye da kayan soja sun kama wasu ƴan Turkiya su 18 yau a Bagadaza, babban birnin ƙasar. Wani kamfanin gine-gine da ake kira Nurul Insat, wadda yake gina dandalin wasanni a unguwar Habibiya da galibin mazauna wurin ƴan Shi'a ne da ke arewa maso gabashin Bagadazan, inda aka kama waɗannan mutane. Da misalin ƙarfe 3 na asubahi ne ƴan bindigar suka kama ma'aikatan bayan da suka fasa ƙofofi suka kwaci makamai daga hannun masu gadi. Zuwa yanzu dai babu shaidar kowace ko su wane ne ƴan bindigar kuma mai dalilin su na kama waɗannan mutane. Firaministan Turkiyyar Numan Kurtulmus ya ce hukumomin ƙasar suna tuntuɓar takwarorinsu da ke Iraki. A bara, mayakan sa kai na ISIS sun kama ƴan ƙasar Turkiyya su 49 a ofishin jakadancin ƙasar da ke birnin Mosul, suka yi garkuwa da su na tsawon watanni 3.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Wani tsohon madugun 'yan tawaye a Congo mai suna Bosco Ntaganda, mai inkiya Terminator, a yau Laraba ya kyamsa laifin ya aikata laifukan yaƙi a gaban kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifukan yaƙi a fara shari'arsa a zaman kotu a birnin Hague. Masu gabatar da ƙara sun ce ɓannar da ƙungiyar 'yan tawaye da yi wa jagoranci wacce ake kira UCP a takaice a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo tsakanin shekara ta 2002 zuwa ta 2003 duk yana kansa ne. Ntaganda yana fuskantar tuhuma daban-daban har 13 na laifukan yaƙi da suka haɗa da cin zarafin bil'adama, kisa fyaɗe, tilastawa yara aikin soja da kuma tilastawa jama'a barin mahallansu. Ntaganda ya ci gaba har shekaru 7 bayan da kotun ƙasa da ƙasa ta gabatar da tuhuma a kansa. daga bisani ya kafa kungiyar yan tawaye da ake kira M23 a kasar Congo. A wani mataki da ya bada mamaki, Ntaganda ya yi saranda a shekarar 2013 a ofishin jakadancin Amurka dake Kigali a kasar Rwanda. Masana suka ce sai ta yi ya yi hakan ne saboda rashin jituwa a cikin kungiyar na yan tawayen nasa wanda ya fara fargaba akan lafiyarsa.
Wani alkali a birnin Baltimore, jihar Maryland da ba shi da nisa da nan birnin Washington DC ya yi watsi da bukatar da lauyoyin ƴan sandan nan shida da suke karewa kan zargi dangane da mutuwar Freddie Gray bakar fatan Amurka nan dan shekaru 25 wanda ya mutu sakamakon rauni da ya samu a gadon bayansa yayin yana hannun ƴan sandan. Lauyoyin sun nemi alkalin ya yi watsi da tuhumar da ake wa ƴan sandan baki daya. ƴan sandan dai duka sun kiyamsa da tuhumar da ake musu. Ko da shike rabin ƴan sandan da ake tumar bakar fata ne, shari'ar ta zama abin nuni kan abin da masu zanga-zanga sai kira cin zarafi da ƴan sanda suke wa bakar fatan Amurka. Hakanan alkalin ya yi watsi da bukatar da lauyoyin ƴan sandan su gabatar da neman a cire lauyan gwamnati Marilyn Mosby da wasu masu gabatar da kara daga wannan shari'a. Suna zargin cewa ta karya haƙƙin da ya rataya a wuyanta na tabbatar da adalci a shari'ar saboda ta kira taron manema labarai inda ta bayyana tuhumar da ake wa waɗannan ƴan sanda.
Labaran duniya ke nan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A jamhuriyar Chad, gwamnatin kasar ce ta yanke hukuncin kisa ga waɗanda ta kama da hannu dumu-dumu cikin harkokin Boko Haram. Shin ina matsayin Najeriya ga ɗaruruwan ire-iren waɗannan mutanen da ake tsayar da su a Najeriya? Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kundin tsarin mulki ya bada sashi na 35 ya ce duk laifin da ta aikata wanda ma ba shi da dama a bada kai beli, abinda ya kamata shi ne kada a ajiye mutum a tsare ya wuce wata. Idan kuma an bada shi beli, kada a ce ba a gabatar da shi gaban kotu kada ya wuce wata. To kaga za a fi an ajiye mutum shekara 5 shekara 7 ana bincike wani rubutu. Amma kundin tsarin mulki ya riga ya nuna cewa wannan tsarewar da ake masa da rashin shi kotu wannan ma an zarafinsa. Idan ana gani dan Boko Haram ne, yabin kama a ce kasa kamar Chad wadda yake mu muna gani mu babbar kasa ce a kan Chad za su yin abu irin wannan abubuwa wanda yake na cigaba ne mutane suna na ambushi soja ba su daidai ba ko bakin daidai.
Wani lauyan tsarin mulki a Najeriya kenan, barista Yakubu Salibawa, ke kokawa bisa yadda har yanzu jami'an tsaro ke cigaba da tsare ɗaruruwan jama'a da ake zargi da sunan Boko Haram. Ganin galibin samamen da sojoji ke kaiwa irin na kan mai uwa da wabi ne. Shin ina matsayin mutanen da aka kama? Ga daraktan sashen mulki na headquarters sojin ƙasa na Najeriya, Manjo General Adamu Baba Abubakar.
The defense headquarters set up two joint investigation teams to investigate.
Yace headquarters tsaron Najeriya ta kafa wasu kwamitocin haɗin gwiwa guda biyu da za su yi bincike su tantance ƴan ta'addan da ake zargi kuma ake tsare da su a hannun sojoji. Cikin waɗanda ake zargi 504 an sami hujjojin gabatar da mutum 350 gaban kotun tarayya, har ma an tura maganar su ofishin Attorney General na tarayya.
Their case files were forwarded to the office of Attorney General of the Federation.
Duk dai kokarin da nayi don jin ta bakin ma'aikatar shari'ar Najeriya abin ya ci tura. To amma masana tsaro da yaki da ta'addanci irin su Dr. Muhammad Elnur Dangel na Jami'ar Maiduguri na ganin ya kamata gwamnati ta kirkiro kotuna na musamman don shari'ar ƴan ta'adda.
Ya kamata gwamnati ta mu special court da ba za a bata lokaci ba. Akwai masu manyan ra'ayin da bayin da ra'ayi a bar su kuma a fadin nasu su zauna. To masu manyan ra'ayin da suke cikin to ya kamata a same su a yi musu hukunci da wuri. In ba haka ba sauran abin damuwa ne. Yanzu akwai na sani an kama su da yawa a shekaru uku da suka fuska. Alkali ba zai iya yanke hukunci akan Boko Haram ba in bai samu evidence ba. Turan suka ce abnormal situation yana neman abnormal solution.
Dr. Muhammad Elnur Dongel na Jami'ar Maiduguri. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To mun gode Hassan Maina Kaina. Yanzu haka a jihar Adamawa an naɗa namiji a matsayin kwamishinan ma'aikatan mata. Wannan yasa Hajiya Naja'atu wata fitacciyar 'yar siyasa ta yi mana tsokaci a cikin hirar da suka yi da abokiyar aikinmu Maryam Dauda.
Kwamishina an ce ta mata, to ya kamata a ce mace aka ba, magana ta gaskiya. Tunda kwamishinan ministry ɗin na mata ne, to bai kamata a ce namiji shi ne kuma ya zo yana shugabancin kwamishina na mata ba. Kuma zan faɗa miki dalili. Dalili shi ne shi kansa ministry ɗin da aka ƙirƙiro shi. An ƙirƙiro shi ne nake jin lokacin marigayi General Sani Abacha. Aka yi ministry na mata wanda na sani a Abuja. a federal government lokacin mulkin General Sani Abacha ne aka kirkiro wannan ministry din. To wannan ministry din abin da yasa aka kirkiro shi don a tallafa wa mata saboda an ba su a baya. Kin ga kamar da zaki ga cewa akwai wani abu da aka yi na cewa ɗan arewa an ba su a baya a fannin ilimi, saboda haka aka dinka yi musu tallafi na musamman dan ne dan su dago a ce sun kamo misali kudu.
Haka.
Haka zalika wannan ministry din an kirkiro shi ne don a tallafa wa mata. Maganar mata suna taimakawa mata kuma ko kuma ma ministry din tana da amfani ga mata, wannan wani abu ne kuma daban. A ra'ayina na ni na Jatu, gaskiya ni ba na son maganar ministry ma na mata, saboda yawanci ba shi ma ga amfani ga mata. Ta meye wa matan ma ministry din? Wanda za ta iya ministan mata, za ta iya ministan finance, za ta iya ministan koma wani irin minister ta external affairs, duk abin da aka sani inda tana da ilimin ta ministan mata za ta yi. Kuma mafi yawa za ki ga cewar ko mu nan a Nigeria a federal government in aka dauka don ma tsananin raina matan arewa kullum su ake daukowa ba ministan mata. Saboda an dauke mu mutanen banza jahilai, ba kuma mu muke kawo musu jama'a. Saboda haka amma ni ina da cikin fatan adam zan ce je canya karata ya ta ministan ba san da ku ba, amma dan sirka wanda ake yi mata za su wa dan sirka da su.
To yanzu Hajiya, kamar a fannin harkokin mata, wani kira zaki yi akan yadda za a tafiyar da harkokin su cikin kasa? Wani abu ne na farko da zaki so ki ga an yi ma mata?
Ni abin da nafi so ai wa mata gaskiya guda biyu ne. Idan kika duba mafi yawan waɗanda suke mutuwa a asibitoci zaki ga mata ne, mata kuma yaran kuma wajen haihuwa. Kin ga tallafi na farko shine a samu asibiti. Idan gwamnati za ta gyara asibitoci a samu aikata su daina wannan yajin aikin da suke yi, a fito da hanyar da ba sai ka je private hospital ba. In aka zaki ga yarinya kullum, yanzu nan zancen da nake, in kika je asibitocin mu zaki ga yarinya tana zubda jini hatta mutu ba likitan da zai kalle ta. Bare nan saboda tsabagen lalacewa irin na asibitocin mu. Sannan na biyu, a gyara fannin ilimi. Idan ka ba mutum ilimi to ka kyale shi, ba sai an ce ka je kana raba kwabo sisi ba. Hakkin dan adam ne, hakkin al'umma kasan mu ne a bada ilimi, a bada harkar tattalin lafiya. Wannan shi ya kamata gwamnati ta ba da ƙarfi a kai. Idan aka yi haka to an tallafa wa mata.
To madalla, akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana ra'ayoyinku. Shin kuna ganin daukar ma'aikatan mata a baiwa namiji shugabanci yayi daidai? Domin ba a jihar Adamawa kaɗai aka taɓa yin haka ba, an yi haka a jihar Jigawa a wani lokaci can baya. Lambar namu tana nan kamar haka: 202-205-6555. Muna sauraren daga gare ku. Lambar namu tana nan kamar haka: 202-205-6555. A sa alaman tarawa. Kuma abinda muke son a yi magana a yau shine naɗa namiji a matsayin kwamishinan harkokin mata. Shin hakan ya dace? An yi haka a jihar Adamawa, yanzu haka namiji ne aka naɗa kwamishinan mata. Kuma ba a nan kaɗai aka taɓa yin haka ba, an yi haka a jihar Jigawa a wani lokaci can baya. Wasu za su ga cewa tun da dai ma'aikatan mata ne, wasu kuma za su ga cewa mace ya kamata na da. To madalla mun samu kira na harko daga Taraba. Wani daga Taraba?
Mahmuda mai yaran Chokzoba a Taraba.
To Mahmuda mai yaran Chokzoba. To Mahmuda ina hankalin kai karkata game da wannan batu.
Eh to wannan kan ya dace gaskiya da duk tunar da su saboda iyayenmu ne. Yau ba za a bace ba za ta haife ka. Da wala ta haife ka sannan a ce kuma dukkan wani abin ya danga gudanarwa an manta da ita ba. Idan ta manta da su ba musu adalci ba.
Ra'ayin Mahmuda kenan. To bari mu je jigawa kuma. Wane ne daga jigawa? Shi ko mu ji me ra'ayinsa?
Tana magana da Ajuri daga Abeja.
Da wa? Ajuri?
Muhammadu Ajuji jigawa Abeja.
To Muhammadu Ajuji.
Ajuji
me ra'ayinka? Game da wannan batu na da namiji kuma suna mata.
Namiji yana da muhimmanci a ce
me yasa ka ce haka?
Mata jagoranci.
Me yasa ka ce haka?
Saboda tunaninsa da nasa ba iri ɗaya bane.
To ra'ayinka kenan Ajuji?
Eh ra'ayina kenan.
To hagun wanda ma wani aka ce bari mu je jihar Niger kuma. Waye daga jihar Niger?
Mal Lamir ne zumunta bare da ikiran loka gamin kuta.
To Malam Lamir, me ra'ayinka game da wannan batu da ake tattaunawa a kai?
Eh gaskiya wannan mukami kiwon mace na mace ne, kuma mukamin mace kamata ya sai an ba ya mace, saboda iyayenmu ne mata, kamata ya su ma a ba su saka.
Ra'ayinka kenan Malam Lamir? Me yasa ka ce haka?
Hello?
To mun gode Malam Lamir, bari mu je Dama Turu. Waye daga Dama Turu?
Kuna magana da Mana Jarota daga Dama Turu.
To Mana, me ye ra'ayinka game da wannan batu da ake tattaunawa?
Ra'ayina daidai ne a bawa namiji matsayin wannan kujera, saboda mu maza mu ne iyayen mata.
To
mu muka san ciwon su, wasu suka san ciwon mu, gwara a tunga tabawa kowa ya taba yi.
Ra'ayin Mana kenan?
Ma'anuwa Jaloto daga Dama Turu.
Tau, mun gode Mana.
Eh, madalla.
Yanzu bari mu je Port Harcourt kuma. Waye a Port Harcourt?
Alhaji Yakubu madakin Port Harcourt.
To Alhaji Yakubu, na hankalin kai karkata game da wannan batu.
Watan.
Amma ka dan je Alhaji Yakubu. Rihe redonka don Allah, ka rihe redo.
Mata. Kana jina?
Ina jinka.
Mata suna da yanci su samu mulki a ƙasar nan. Dalili kuwa idan mace ta riga ta kai shekara 50-55 ta kai mace, duk wani abu da mutum yake tunani game da ita wannan sai ya riga ya wuce.
Kamar me?
Eh?
Kamar me? Misali.
Idan mace ta kai shekara 55 ko ta kai shekara 50, ta riga ta san lallon yanci, ta san abin da ya dace da ita a rayuwarta. Yanzu misali kamar Amina Zakari wanda take INEC, ai kaga da a ƙasar nan ba wanda ya san ta. Amma yanzu a matsayin yadda ta nuna ta tana bauruwa ba ta da miji shekara wajen 15, kuma ni na san ta a INEC.
To Alhaji Yakubu, ra'ayin Alhaji Yakubu kenan daga Port Harcourt. Waye shi muna magana ne akan baiwa mata o na maza mukamin ma'aikatan mata. Shin kuna ganin haka ya dace, ko ku a ce a ba mace ma'aikatan mace, maza kuma a ci gaba da ba sauran ma'aikatu? Yanzu ga wani ya kira daga Kebbi. Waye daga Kebbi?
Assalamu alaikum sashen Hausa na wara Amurka.
Wa alaikum assalam.
Ma Isa da Radio City ta Boje daga jihar Tebbi ta nan Najeriya.
To Malam Isa, me ye ra'ayinka game da wannan batu?
Ikirama Isa.
To me ye ra'ayinka Ikirama Isa?
To a gaskiya ni ma ina ganin da cewa ya kamata a ce irin ma'aikatan nan mura musamman da Allah wala.
Kash. Ikirama Isa, layinka ya tsinke, bari mu je Bidda can jihar mu ta Niger. Waye daga Bidda?
Malam Danjuma ne daga Jidda jihar Niger.
To Malam Danjuma, ina hankalin ka ya karkata game da wannan batu?
Gaskiya kamar yadda Adamawa suka yi suka namiji a matsayin na mace gaskiya yi kyau.
Me yasa ka ce haka?
A yanda addinin musulunci yake so kenan. Idan dai shi yana da rikon amana, duk abun da mata za su yi ya yi, gaskiya zai yi shi. Amma in mace amana ne, to sai ka ga ya ci amana yan mata.
To, ɗan Juma, ai jihan ba na musulmai kaɗai ba ne?
Eh, amma abun da dai cancanta ake so a yi. Suna ga abun da ya sa suka yaka kenan. Allah ya taya shi riko.
To yanzu mun gode mal dan Juma, bari mu je Kaduna. Waye daga Kaduna?
Ina na Bako Kaugama daga nan Kaduna.
To Bako Kaugama, me ra'ayinka?
Ani ra'ayi na dama ka san ba mata na irin ta siyasa da mata tsaya a Najeriya, irin wannan ba yau aka fara ba.
Me yasa ka ce haka?
Ban so samu ne yau aikin mace na mace ne, aikin namiji na miji ne. To da yake kuwa mata ne ta siyasar Najeriya. Akwai wata mazaɓa ma a nan Kaduna, taɓa jin labari an ɗauki namiji an ba shi shi ne woman leader na jam'iyya. To kaga irin wannan abubuwa da ake gaskiya kuwa matsala ne.
To da kiran Bako Kaugama ne muka kawo ƙarshen kira-kiran da za mu iya ɗauka, gobe ma rana ce, don mun buɗe layinmu kuna iya kira. Allah, yanzu kuma ga shirin
wasanni a taƙaice.
Gaban tawagar kasar Ghana zuwa wasannin All African Games da za a yi a Congo Brazzaville, Saka Akwa ya tabbatar da ranar Alhamis ne ranar da tawagar za ta tashi zuwa kasar ta Congo Brazzaville. Za a fara wannan gasar All African Games ne nan kwanaki masu zuwa, kuma kasashen Afirka 50 ne za su fafata a fannoni daban-daban na wasannin motsa jiki. Masu wasannin motsa jiki 300 ne Ghana za ta gabatar da su a fannonin wasa 16. Shugaban tawagar Ghana ya ce akwai hikima a cikin samako da Ghana za ta yi zuwa kasar ta Congo Brazzaville. Wani tsohon dan wasan Ghana Black Stars Augustine Ahinfo ya bada shawarar cewa kudin Ghana Black Stars Avram Grant kada yi amfani da dan wasan gaba na Ghana Black Stars Jordan Ayu a wasan da Black Stars za ta yi nan gaba. Ahinfo da ya bada wannan shawara ce saboda wani faifai da ya bayyana ana zargin Jordan Ayu da yin lalata da matar dan uwansa Afriye Akwa wanda shi kuma ke wasansa a Black Stars. Batutuwan wannan faifai ya zama cece-kuce a cikin kasar, alhali kuwa wasa mai muhimmanci na nan tafe ba dadewa ba, don haka akwai bukatar azanta da su na ɗan wasan guda biyu, kuma ka a bari su yi wasan saboda wannan takaddama tsakanin su zai iya yin mummunan tasiri akan wasan da Ghana za ta yi na shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar 2017 tare da kasar Rwanda. Da yake kokarin kare abokin aikinsa wanda ya wuce lokacin hutunsa, dalalin coach din Ghana Avram Grant da ake kiransa Saif Ruby ya ce Avram Grant ya jinkiri ne wurin yin hutun nashi saboda raunin wasan Premier League din Ghana. Shi kuwa wani babban jami'i a hukumar kwallon kafa ta Ghana GFA George Afriye ya musanta wannan kariya da Saif ke kokarin ya kare Avram Grant, cewa wannan ba hujja bace da za a ba hukumar ta GFA akan jinkiri da coach din Ghana Black Stars din yayi na dawowa daga hutun nashi. Shi ko lalin na Avram Grant Saif Ruby ya yi kokarin kare coach din ne saboda damuwa da al'umman kasar Ghana da suka nuna cewa coach Avram Grant bai zama cikin kasar don ya duba yadda wasannin Premier League din Ghana yake tafiya. Tsohon dan wasan Barcelona Patrick Kluivert ya je kasar Uganda don haɓaka harkokin wasan kwallon kafa da kuma bunƙasa yawon buɗe ido a kasar ta Uganda. Hukumar UNICEF ita ce ta shirya wannan ziyara da Kluivert ya kai a kasar Uganda, kuma tuni dai ya gana da Prime Minister din kasar Ruhakana Rugunda a ranar Litinin, inda suka tattauna akan aniyar hukumar UNICEF na kafa makarantar horar da 'yan wasan kwallon kafa a nan Uganda da zammar samar da 'yan wasa daga Uganda zuwa wasannin nahiyar Turai, wadda a cewar Patrick Kluivert akalla 'yan wasa 15 daga Uganda za su samu damar shiga wasannin nahiyar Turai a kowace shekara.
Yanzu kuma tashar mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Aikin bauta na zamani mummunan abu ne ga al'umma da kuma bil'adama gabaki daya, kuma a kusan dukkan fadin duniya an yi Allah wadai da shi. Ba abin da ke boye ba ne, yawancin gungun masu aikata laifukan a tsakanin ƙasa da ƙasa su ne ke safarar mutane, kuma su ne ke ba da cin hanci domin tabbatar da cewa harkokinsu sun tafi sumul. A yautar da hakan ba ƙaramar illa yake wa jama'ar da aka bautar kaɗai ba, yana gurgunta ma tattalin arziki. Aikin bauta ba al'umma kaɗai da kuma mutanen da ake bautarwa kaɗai yake wa illa ba. yana ƙara rurruta yada ayyukan masu aikata maguggan laifuka da ƴan bindigar da ke haifar da rashin tsaro da rashin zaman lafiya a duniya. A cewar babban darakta na ofishin yaƙi da manyan laifuka wanda ke sashin yaƙi da fadocin miyagun ƙwayoyi da tabbatar da bin doka da oda na harkokin wajen Amurka David Luna. Safarar mutane na yi wa al'umma illar gaske. Ba gungun masu aikata miyagun laifukan bautar da mutane na zamani kaɗai cin hanci da rashawa ke taimakawa ba. Yana ba 'yan sanda da kwastam da masu aikin shari'a da sauran jami'an tsaro masu karɓar cin hanci da ke kare masu safarar mutane damar gudanar da mugayen ayyukansu. Bautar zamani ba ta la'akari da iyakar wata ƙasa, kuma tamkar yadda babu tattalin arzikin da ke da rigakafin cin hanci da rashawa, haka babu wata doka da za ta iya magance matsalar dankanta da kanta. Domin daƙile wannan annobar, dole al'ummar ƙasashen duniya su fara nunawa ƙarar irin cutarwa da safarar mutane ta janyo wa al'ummomi, da kuma ilmantar da ɗaukacin jama'a dangane da irin dabarun da ake amfani da su wajen samun waɗanda suke bautarwa. Kuma dole ne a ƙara ɗaukar matakai a kan tsaro daga inda bai inganta ba har zuwa inda ba shiga baki ɗaya. Dole ne gwamnatoci su ɗauki babban mataki na kula da kuma kare haƙƙin 'yan adam, da kuma tabbatar da yin hakan ga dukkan jami'an da ke ƙarƙashin gwamnati. Haka kuma dole ƙungiyoyin ƙasashe da kamfanoni su kafa manufofin da za su hana safarar mutane a dukkan hanyoyin da suke samun kayansu. Dole ne a sa dabarun da za su riƙa ba da rahotannin cin zarafi da cin mutunci da tada hankali da kuma gano waɗanda ake bautarwa da kuma ba su kariya. Fasakwabrin jama'a yana jawo cikas ga cigaban al'umma ta wajen ɗauke ƙarfi da basirar gina tattalin arziki da zai mutunta haƙƙin ɗan adam. A cewar Mr. Luna, babu ɗan adam ɗin da ya cancanci a sayar da shi ko kuma a yi masa farashi ko a dabaibaye shi ko a ci zarafinsa ba tare da san zuciyarsa ba. Wannan shine shirin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a taƙaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya samu nasara a tafiyar da harkokin diplomasiyyar waje, bayan da wata sanata a majalisar dattijan Amurka ta ba da sanarwa yau Laraba cewa za ta goyi bayan yarjejeniya da manyan ƙasashen duniya, ciki har da Amurkan suka kulla da ƙasar Iran kan shirin nukiliyar ƙasar. Senator Barbara McCaskey, 'yar jam'iyyar Democrat daga jihar Maryland, ta zama wakiliyar majalisar dattijai ta 34 da ta bayyana goyon bayanta ga shirin idan majalisar ta fara muhawara kan wannan yarjejeniya. Senator Barbara ta ce babu yarjejeniya da za a ce ta cika goma, musamman wacce aka shawarta da gwamnatin Iran. Duk da haka, wannan ce dama ta kadai wacce za ta taimaka ta hana Iran kera makaman nukiliya. Ɗaruruwan baƙin haure waɗanda suke neman a ƙyale su ci gaba da balaguronsu zuwa ƙasar Jamus za su ci gaba da zanga-zanga da suka yi yau Laraba a babbar tashar jiragen ƙasa a Budapest, fadar ƙasar Hungary. 'Yan sandan kwantar da tarzoma a wajen tashar jiragen da ake kira Kileti sun tare masu zanga-zangar waɗanda suke musu ihu cikin harshen Larabci da Turanci, sai dai zanga-zangar ba ta rikiɗa ta zama tarzoma ba.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri fil ciki ko har da shirin nan domin iyali na Grace Alheri Abdu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Sahu Imam Aliyu da ya taimaka mani domin gabatar da shirin, sai kuma Julie Gresham wadda ta bada umarni, da ni injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.